Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 25 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga Shugaba Vladimir Putin da ya dakatar da harharin da yake kaiwa akan Ukraine yayin da yakin ya cika wata 6 da farawa. Kungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. Ana can ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Angola a zaben shugaban ƙasar da aka yi.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar Yobe Mai Mala Boni ya yi alƙawarin nemo wa iyalan malamin nan da wasu sojoji suka yi ma kisan gilla haƙƙinsu yayin da gwamnatin ta amsa sama wasu ƴaƴan malamin ayyukan yi.
Wato wannan tausayawa ne irin da shi mai kuma gwamna da iyalan shi wannan malami da aka cece.
Sannan a jamhuriyar Niger kamfanonin sufurin jama'a sun ƙara kuɗin jigilar fasinjojin cikin gida yayin da farashin mai diesel ke ci gaba da tashi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wadda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet a ranar Alhamis ta yi kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa akan Ukraine. Jami'ar ta Majalisar Ɗinkin Duniya na magana ne yayin da yakin ya kai wata 6 da farawa, inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta Zaporizhia. Tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli. Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar. Lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. A ranar Alhamis Bachelet ta yi kira ga dakarun Rasha da Ukraine da su tabbatar sun kiyaye haƙƙoƙin bil'adama. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su himmatu wajen hukunta duk wanda aka samu da laifi. Kungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. A wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauwaƙe wa shugabannin ko akasin haka. Wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa 13 daga cikin shugabannin kungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen, ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar American Muttaki, ta ƙare a ranar Juma'a da ta gabata. Bayan da kasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita dage takunkumin. Akalla jami'an Taliban 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa, wanda har ila yau ya hada da rufe kadarorinsu. Karkashin wata matsaya da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma a 2011. Dage takunkumin jami'an Taliban ɗin 13 ya ƙare ne a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da kasashen yammaci suka ki amincewa da sabunta matsayar. Saboda zargin kungiyar ta Taliban da gaza cika alƙawuran da ta ɗauka na mutunta haƙƙoƙin 'yan ƙasar, kafa gwamnatin da za a dama da kowa da kowa, da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci.
An jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Yobe ta ce ta samar wa 'ya'yan marigayi Sheikh Goni Aisami guraben ayyuka. Kwanaki bayan da aka zargi wasu sojoji da kashe malamin, gwamna Mai Mala Boni har ila yau ya yi alƙawarin nemo wa iyalan malamin haƙƙinsa saboda kisan gillar da aka yi masa. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Mala Boni ya alƙawarin nemo haƙƙi ga iyalan malamin da aka kashe da ake kira Sheikh Goni Aisami da ke jihar Yobe, wanda ya kashe shi a ƙauyen Jajimaji da ke jihar Yobe, wanda ake zargin wani soja ta dauka masa lissashi da kuma yin sanadin mutuwarsa. Bayan ya rage masa hanya kuma ya kokarin kwace masa motarsa, sai da yi daga bisani mutanen ƙauyen sun ankara da jami'an tsaro, wanda aka zo aka ma wannan jami'in sojan da kuma wani soja guda. Yawan yanzu haka ne wayannan jami'an sojojin suna hannun
hukumomin yan sanda da kuma suke gudanar da bincike akan su. Mai magana da yawun gwamnatin jihar Yobe, Alhaji Mamman Muhammad, ya shaida mun dalilin gwamnati na dokan wannan mataki kamar haka.
Tunda akwai ayyukan shi guda biyu wanda suka gama university suna da degree, an ba su ayyuka exclusive interview don ya zama kamar tallafi ga wasu iyalan. Kasance dai akwai wani wanda yake da samun aiki zai dan samu wani abin da zai dan biya wa iyalan bukata da komai don tsara. Wato wannan tausayawa ne irin na shi mai girma gwamna ga iyalan shi wannan malami da aka zargin an kashe shi a hanyar.
Dama waɗannan yara ba su aikin yi ne shi mai girma gwamna ya tausaya musu ya ba su wannan aiki?
Ba sa aikin gwamnati ya sun gama makaranta amma ba aikin kuma gaskiya ba wani aikin da suke yi shi ne aka tallafa dai ba wakan misali wasu ainihin iyalan ne gaba daya sadda da zai taimaka wa su iyalan ta fannin ajiyar da su da kuma dai wani wasu irin bukatu na yau da kullum a kalla dai ya zama na akwai wani zubar da dai za ta samu dan wani abu dai su tallafa iyalan.
Duk da cewa wannan abu ya riga ya faru an kashe wannan malami kuma waɗannan mutane suna tsare haka har yanzu, akwai wani mataki da kuke ɗauka ne ko a gwamnatance game da wannan lamari?
Jajanta musu ya yi alkawarin cewa za a bincike a samu su nan a tabbatar cewa lallai su suka duk wanda kuma aka sai doka ta nuna cewa lallai su suka yi wannan ta hasan gwamna ya yi alkawarin cewa dole sai sun haddafi shi hukumar.
Na kuma tuntubi wani ganin wannan marigayi wanda ake kira Alhaji Gana wanda ya shaida mini cewa sun yi farin ciki game da wannan taimako da gwamnatin jihar Yobe ta yi musu.
Kuma abu ne wanda yake da mai kyau tunda abu ne wanda hanya ce ta sana aka ba mutum wannan abun zai dan samu ba dan samu relief saboda akwai yan uwa da waye abin da ka samu ne zai dan ci da yake maka ba ainihin family abun farin ciki akan wannan abun da suka yi.
Shi ma mallam Adaran Matijani mai jin baki na ɗaya daga cikin makusantan wannan marigayi
ne wanda yake gaskiya yana kula mutane kuma yana da daukar nauyin jama'a gargadan hali ta dai rayuwa kowace tana iya zuwa fada a mutum nan da Allah ya rage jarrabu mutum haka take wallahi to wannan abubuwa dai gaskiya mun yi baki sai don hankalinmu ya tashi
yanzu dai ana jira a gaban da doka za ta yi game da waɗannan jami'in soja guda biyu da aka ce sun hannun yan sanda a tsare. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da karashin labaran duniya.
Yau Alhamis, wata kotu a Pakistan ta tsawaita kariyar da aka ba tsohon Premier kasar Imran Khan wacce ta hana jami'an tsaro su kama shi. Kotun ta tsawaita kariyar zuwa ƙarshen watan nan kamar yadda jami'ai suka sanar. Matakin da kotun ta dauka na zuwa ne bayan karar da yan sanda suka shigar akan zargin ta'addanci da suke yi wa Khan. Kotun dai ta ba Khan nan da zuwa 1 ga watan Satumba a matsayin kariya kan zargin wasu kalamai da ya karshen makon da ya gabata, inda ya barazana ga jami'an yan sanda da kuma wata mai shari'a. An dai ta fargabar barkewar rikici tsakanin yan sanda da magoya bayan Khan, wanda yake jagorantar gangami tare da kira da a gudanar da zaben gaggawa tun bayan da aka tsige shi daga mulki. Sai dai gwamnatin ta Pakistan ta ce ba za a yi zaɓe ba har sai shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara. Shi dai Khan ya musanta zargin da ake masa na yi wa yan sanda barazana, inda ya kwatanta lamarin a matsayin bita da kullin siyasa. Koriya ta Arewa ta ce ta samu sabbin mutum hudu da ke fama da zazzaɓi a wani yankin da ke kan iyakarta da China, lamarin da ake fargabar cewa cutar coronavirus ce. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ruwaito cewa jami'an lafiya na gudanar da bincike daga samfurin da aka dauka daga jikin mutane hudun a lardin da ake kira Rangyang don a tantance ko cutar ce ko akasin haka. Tuni dai hukumomi suka garkame yankin da aka samu waɗannan mutane hudu da ke fama da zazzabin gudun kada cutar ta yadu idan aka tabbatar ita ce.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar Niger. Kamfanonin sufurin jama'a sun kara kudin jigilar fasinjojin cikin gida yayin da farashin man diesel ke ci gaba da tashi. An samu karuwar farashin motocin sufurin ne sakamakon kalubale da dama da ke fuskantar kamfanonin sufurin. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya hada mana.
Yan Nijar sun fara nuna damuwa bayan da kamfanonin sufuri suka kara kuɗin jigilar al'umma ta kashi 10 lamarin da ya jefa da yawa daga cikin al'umma a cikin mawuyacin hali.
Mutane suna zuwa ciratike wajen Balagoro Arlit Agadez take sai wajen Chicago 11. Yanzu ga tsadar rayuwa, busa kayan abinci ma komai ya tashi yayi tsada. Kuma yanzu ga harkar mota ita ma ta tashi tayi tsada. Shin talakai na za shiga?
Muna ciro biye 22 yanzu 27 muka ciro shi zuwa Taisawa. Sai dai mu ce Allah ka mu saukin abin. Allah ta kaita mana kawai. Ba da kaya za aji ko da tsadar sufuri.
Talakai yanzu da ta tike yayi ji ko kuma da sayan abinci ya shiga komai yayi tsada. Yanzu kana da jikka biyar ta zawa kuma kana ina kake da jikka biyar ta koma. Kenan a sassauto mana abincin da za ka ci ma busa hanya akwai matsala. Komai dai ya kara kudi dai. Ni yanzu adarbi ta nasi zani. Lo 150. Ka ciro can jikka biyar abin yayi yawa.
An samu karuwar farashin motocin sufurin ne sakamakon kalubale da dama dake fuskantar kamfanonin sufurin da karin farashin man diesel. Da kuma tsadar kayan aiki da ake samu sakamakon hauhawar farashin kayayyaki ga kuma uwa uba rashin kyawun hayoyi. Muhammad Sidi shugaban kungiyar kamfanonin sufuri a Agadez.
Masalar dai daga wajen mai wannan masalar da an same ta amma in abun ya ci daga ba haka za a samu masala babba amma ba mu fata tunda dai gwamnati sun doke alkawari.
Sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger na ganin shirin da gwamnatin ke yi da kuma rashin daukar matakan da ya dace ga kamfanonin na daga cikin lan da yasa kamfanonin ke kara kuɗin sufurin yadda suke so. Inji Muhammad Abubakar wakilin ADDC wadata a Agadez.
Mas kamfanonin ga bayo baje ba ana ce musu lankan abu daidai ruwa da tsare mafi yanci in ka duba duka a kashi 100 kashi 19 masu amfani da motocin su masu kananan karfi ne kawai wani rashin tausayi ne zuwa a Agadez dalle kariya amma wasu a tarin ya wuce yau ka zuwa ne in ka dan uwanka inda kace zaka tawo shi ka dauko babban magana su bangaren kamfanin ga suna gwada rashin tausayi zuwa ga talakawa ko bangaren gwamnati an yi shiru an zo an sa ido ba mai cewa ofa wai tsare gazor ba ce akai ba hujja ba ce amma ta zama ta hujja madaidaiciya an za su kai shi sai kari wanda yake lallabi su takura ta
to sai dai gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawon farashin kayayyaki. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasa shi. Kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɗewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Danjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a cikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashin hakori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa. To wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai danan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ka ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ka ga ana samun kumburi. To wannan da ba, akwai kuma ciwon da ake samu na dasa, shi ne ke kawo ciwo, za ka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma yakan sa dasa shin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasa shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayaninka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori, shi ne ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiransu refined carbohydrates, wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Kinsan shi kan shakori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimaka wajen nika haƙo abincin ka abin nan haka yake. So yakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu, wanda yake wannan zai iya koyi ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda ya fi komai ƙarfi a jikin mutum. To amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ta ga kamar abu ne wanda yake da property na metal, so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin su za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin abin mai sanyi ya shiga bakin shi, zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali, in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai, in mutum bai kula sosai ba. Sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma idan mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana ba shi shawarwari, idan an ga alamu dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa wannan ƙwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din su. Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗannan waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi?
To ai kin san da haƙori da dasashi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba. Ba za a ce only teeth ba. Haƙori shine wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasashi wanda aka yi, wanda shi yake rike shi a wuri daya. Dasashi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasashi. Idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da Turanci, to wannan pop chamber din zai lalace, zai sauka ƙasa. Kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun, to amma ba zai iya cire ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe. Sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura saboda ƙwayoyin cuta za su zo su haɗu da ƙwayoyin da suke suma suna kariyan jikin dan adam, za a samu rikici tsakanin su. So har kaga dasashin mutum ya kumbura, daga nan sai kaga ya yabuwa har wata sa'a sai an yi aiki, an yanka, an cire ruwa din, an cire wannan system, sai kaga mutum ya samu lafiya. So actually da shi dasashin da haƙorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai.
Suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon haƙori a cikin mutane?
Zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon haƙori. Ya danganta ga irin kula da aka samu. Amma a likitance yara ƙanana su haƙorin su bashi da kaifi kamar na manya. Saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga ƙwayoyin cuta fiye da manya. Saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi, akwai resistance. Sannan haƙorin yara musamman in suna tagowa za ka ganin da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ya ga an zo an cire su, amma dai wasu za su fito permanent one. Ainihin wannan wanda muke kira milk teeth wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita, wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent. So su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa. Za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne, amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne. So su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan. To amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fitar da haƙorin shi babu matsala. Na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu, za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu, ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da dare za su kwanta. Za ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da riɗewan haƙori kenan, wato abin da ake kira dental caries. Haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin, sukan yawan samun abin da ake kira bubu, gum bleeding, in suka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa. To wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya. Akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka, wato wanda suke zama a karkara sosai, su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin. Kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci. Wannan yana nan kuma haka ne in mutanen wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne, suna da kogo da sauransu. Wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu, don ɗin da ka taɓa za ka ga yana jini da sauransu.
Ta yaya ya kamata mutum ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa, da kuma irin kaga haƙori ya canza launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka?
Alhamdulillah kamar yadda na faɗa, kula da tsaftan baki shi ne ƙashin bayan kariya da cututtuka na haƙori. Banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci, a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina haƙori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma haƙori. Idan ya yaro bai samu abinci ba kware da gaske zaka samu cewa yana da matsala wajen hakoransa zaka ga cewa development din hakorin an samu matsala wajen gum tissues din shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla su biyu a shekara as mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari
koda hakorin baya ciwo
ya kamata mutum ya ba shi shawarwari kuma a wanke mashi hakorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara koma to in mutum haka zaka ga cewa koda akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata
to masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Mustafa Danjuma Abubakar
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya an gaishe da Hawwa Umar to bari mu karanto muku kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email
yau filin zai fara ne da ra'ayin Ado Salati goma ga Annabi Rijau mai cewa ni dai wallahi ban ga wani abun cece ku ce akan afuwar da gwamnatin jihar Zamfara yayi wa Bello Surji ba tunda dai gwamnatin tarayya ta kasa yi wa Bello Surji komai sannan kuma ai sulhu alheri ne in ji manzon tsira Fiko Shehu Adamu Rijau cewa yake talakawan Najeriya ya kamata ku ankara domin mun hango wasu na son yin amfani da addini domin cimma burin su a zaben shekara ta 2023 to ya kamata dai ku nuna musu cewa siyasa daban addini daban sai kuma ra'ayin Sani Muhammad Chindo unguwar Karokuma daki jihar Bauchi Najeriya mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi tuni ga gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi kan alƙawarin da ya dauka na bawa ɗan kasuwa bashin kuɗi domin gudanar da kasuwancin su wanda har kawo zuwa yanzu ba a cika musu wannan alƙawarin ba da fatan wannan tunatarwa tawa za ta kai ga inda ya dace ra'ayi na ƙarshe na malam ango malamin makaranta da Maimuna Sahibi ya wuri ne masu cewa assalamu alaikum VOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin malaman jami'o'i ƙarƙashin ƙungiyar ASU da gwamnatin tarayyar Najeriya ganin irin yadda wasu malamai ke tsallakawa ƙasashen waje neman aiki
da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe wato labarai a takaice
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet a ranar Alhamis ta yi kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa akan Ukraine. Jami'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya na magana ne yayin da yaƙin ya kai wata shida da farawa, inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta Zaporizhia. Tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli. Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar. Lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. A wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauƙaƙe wa shugabannin ko akasin haka. Wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa 13 daga cikin shugabannin ƙungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen, ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar Amerika Muttaki ta ƙare a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ƙasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita ɗage takunkumin. Akalla jami'an Taliban 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa, wanda har ila yau ya hada da rufe kadarorinsu, karkashin wata matsaya da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma a 2011. Yayin da aka fitar da kashi 30% na sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar Angola, jam'iyya mai mulki ta MPLA ta kasance a gaba da yawan ƙuri'u, inda ta sha gaban abokin hamayya ta UNITA. Sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar mai mulki ta samu kashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kidaya zuwa yanzu, yayin da aka kidaya kashi 33 na daukacin ƙuri'un da aka da.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Rob, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.